رسوله وخليله وسفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا تدوب ديا لدري حدود 40 تفس إجرية biyar ga watan Agusta shekara ta 2026 miladiya, da ikon Allah ta'ala da yardarsa za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na wannan littafi na Zadul Mustaqni a cikin wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan, kofar garin Daya Kano, Nigeria. Yau za mu tashi bayani akan hukunce-hukuncen limanci. Waye ya kamata ya limanci, waye bai kamata ya limanci ba, da kuma falalar limanci din. Malam ya ce faslun al-aula bil imamati al-aqra'u al-alimu الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه الصلاة ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أو لا من ضدهم ولا تسيح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال ولا صبي لبالغ ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا وإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا وتصيح خلف من به سلس البول بمثله ولا تصيح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا ويلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته وتكره إمامة اللحان والفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض بمتنفل أو بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. وانا سنه وكنت وكتند ما لم يكاو أغرغجي دنغني ده وكنت ليمانشي أسلا مغم ده سلا الجمعي ده وكنت وكنت ده يوكو مدامي مغنى أكل ليمانشي. نعم، kowamaze iya zama liman. Kowama zai iya zama liman. In na ce kowa zai iya zama liman, ko da baka zama limami a masallacin unguwarku ko a garinku ba, ai za ka iya zama limami a wajen ‘ya’yanka ake. Za ka iya zama limami a wajen matarka, ko abokananka, ko a tafiya, ko a wajen ofis. Shi limanci tsautsayi ne, yana iya faɗawa kan kowa. Wani zai ce shi ba liman ba ne, amma zai iya yiwa ya limanci a wani wuri, ko da ba an naɗa shi ba. Liman kala-kala ne, akwai limami da aka naɗa shi ratibi sananne, aka liƙa wani masallaci a jikinsa, akwai kuma liman wanda yake mobile liman, ko a ina ma yana iya limanci, duk musulmi liman ne. Sai dai wanda malamin yanzu zai ware mana cewa bai halatta ya limanci ba, amma shi ma za a faɗi a ina ne ba zai limanci ba. Wasu malamai suka ce duk wanda in yayi sallah a shi kadai sallar sa ta yi, to ya halatta ya jagoranci wani ma ya masa sallah. Malamin shi wal aulabil imamati, wanda ya fi dacewa ya yi limanci, tunda limanci wani abu ne mai muhimmanci, to ya kamata a samu al’akra’u wanda yake yafi kowa iya karatun alƙur'ani, saboda sallah tana buƙatar ƙur'ani. Dole ne wanda yafi kowa dacewa ya yi wa mutane limanci ya zama ya fi kowa itqanin ƙira'ar alƙur'ani. A lokacin da aka kawo wasu za a gwada su da shi, amma zai iya yiwa bayan yana limancin a anguwar a samu wanda ya fi shi iya karatun ƙur'ani. Zai iya yiwa bayan an naɗa shi limar ratibi a samu wasu mamu da za su zo wucewa su yi sallah sun fi shi iya karatu. Amma a nan abinda ake nufi in an zo zaɓen liman, waye za mu zaɓa ya zama limamin masallacinmu, to ya kamata a samu al-aqra'u, saboda shi imamun ne yuqtada bihi, za a yi koyi da shi. Idan bai iya karatun ƙur'ani ba, kullum yana zuwa yana kuskure. Wasu suna haddace wasu surori na al-ƙur'ani daga bakin liman ne saboda yawan karantawa da yake. Kamar yadda sahabbai wasu haddace suratul tur da wasu surori na al-ƙur'ani gaba ɗaya saboda annabi yana yawan karantata a sallar magriba. Kenan idan liman bai iya karatun ƙur'ani ba, to ya za a yi koyi da shi, a yi koyi da wanda bai iya ba? Kenan wanda ya san bai iya karatun alƙur'ani ba, sai ya da a naɗa shi limanci, ya bari sai ya je ya koya. Sannan shi liman ba a naɗa liman sai ya cancanta a naɗa shi, ya zama mu'ahhal. Dole ya zama ya san fiqhus salah, ya san ahkamus salah, fiqhu na sallah, hukunce-hukuncen sallah. Saboda daga wannan matsalolin sallar ba in bai yi fiqhun sallah ba. Kenan duk wanda za a naɗa shi ya mutane jagoranci a cikin sallah, ya kamata fa a san cewa wannan mutumin fa in sallah ta rikice fa, ya fa karanta sallah, kuma ya san larurori da matsalolin sallah, kuma zai iya warware matsalolin sallah da iliminsa da Allah ya bashi. In ba aka ba, kai ya wuce limanci. Ba wai burgewa ba ne an tura ka kawai ka wuce, in ta rikice ya za a yi. Liman ba mamaki ya idan da sallah wani baƙo ya zo ya mai tambaya akan hukuncin wani abu a sallah, ko ya yi wani abu na kuskure a sallah shi a karan kansa, ya zo ya tambaye ka. To idan kawai sha'awar wucewa kake yi, baka je makaranta ba, kai ta wucewa kana musulmanci, to kaga ka saba sharadin da shari'a ta shimfiɗa ga wanda ya cancanta yawan mutane sallah. Ko kuma kunya ta kama ka, ka zo ka kunyata ka tozarta, ka bayyana tsiraicinka a lokacin da baka shirya buda wannan tsiraicin ba. Ka zo ka wuce kana musu sallah, kana so ka wuce kai sallah, sai kuma sallah ta lalace a hannunka, ka rasa yanda za ka yi. ran mutane za su gane to ya akai ka wuce kake mun sallah ashe baka cancanci kai mun sallah ba wani ya wuce ya mun sallah kuma ya tasbihi ya miƙe aka da ƙara masa ya zauna suka da yi masa tasbihi ya rude duk abin da ya yi subhanallahi subhanallahi shi ya kasa gane menene ke yi daga bayan juyo kawai ya ce jama'a a sake tada iqama kawai wallahi to sun ruka shi ba nan ya rufe da shi ya ce a sake iqama sabuwa kawai kuma abin mamaki ce lada ne ya sake karɓa mata sallar ai da ku cire shi guda wani shi baya ita sallar duk yanda ta yi ana iya gyara ta duk abin da ya samu sallah ana iya gyara ta dan haka dole ne liman ya zama yana da ilmami wato da fiqhus sala to yanzu mai littafin wato ya kawo mana martaba matakai ta waye zai zama liman a ko ina ne yanzu kenan nan ana nufin limami ratibi na masallaci ba ana nufin limamin da a wataƙila ko a gidansa ko ƙannansa ko ƴan uwansa ba shi ma in dai za a dawwama ana yi ko a kasuwa ana ta tura ka to lalle ka rinka karanta sallah dan haka wata ran ko za ka ji kunya an ba kai ya idan za a sa wa masallaci limami to dole ne a samu wanda yake na farko al-aqra'u mai karatu sosai wanda zai iya rike kujerar ta limanci din in an same shi fa huwa ahqqu bihi shine yafi cancanta da wannan matsayi kuma shine liman ratibi kuma mun karanta da ku a baya haramun ne wani yazo ya wuce yayi limanci a ginannan masallaci da ake kamsa salawat ya wuce gaban liman ratibi ba da izininsa ba ko da uzurinsa mun karanta yace al-alimu fiqhi salati wanda ya san fiqhin sallah thumma al-afqahu sannan wanda yake wato mai ilimi amma kafin nan malamin ya kawo akwai malaman da suka kawo na biyu kafin na malam wato kafin wannan al-aqra'u din na farko dai wanda ya fi cancanta yawan mutane limanci a masallaci shi ne liman ratibi kawai na ɗaya kenan na biyu sai sarki ko shugaba sarkin gari shi ba a wucewa gabansa a yi sallah sai ya ba da izini shi yana da wilaya amman shi ne yake da shugabanci da mamme wanda wilaya amma dinnan wilayatu salati ko wilayatu imamati salat da shi ne jagorancin mutane a sallah ya shiga cikin karkashin hakkin sarki kenan duk wanda ya zama ba saraki ya kamata ya zama ya iya sallah ya san hukunce sallah wannan amma yaushe ake gabatar da sarki a masallaci shine masallacin da bai da imami rafi idan aka zo za a yi sallah babu liman rafi to a nan gurin to sarki yana iya wucewa gaba ko kuma ga liman ratibi ga sarki an san liman ratibi masallaci na sani amma sarkin garin wanda shi limamin a ƙarƙashin sa yake ya zo zai sallah to liman zai ce ran ka dade bismillah saboda hadisin da manzo Allah yake cewa umman ar-rajulu ar-rajula fi sultani ba a zuwa aiwa mutum limanci a inda yake mulki annabi ne ya faɗa yanzu idan ka je fada shugaban ƙasa to bai halarta ka wuce sallah ba shi za ka tura yin sallah an gane idan in ya naɗa ka gaskiya ne ai ka je fada sarki yawa bai halarta kai ba sai dai shi ya naɗa ka saboda ai karkashin sarki sannan ya bada doka ta biyu wala yaqudu ala takrimatihi illa bi idni ba a zama a shimfidar mutum sai da izininsa wanda yake da shimfida a falo wurin zamansa buzunsa kafet dinsa ko kuma a falansa kujerarsa sai ka je gurin bakunta wajen mutum kakkai gaggawan zama sai ka tambaya ina zan zauna daga nan za a gane kai mai ilimi yanzu akwai wanda in ka je falansa za ka ga akwai alamar nan yake zama akwai dan teburinsa da ƴan magungunansa da ƴan wayoyinsa da cajarsa da ƴan fayil na sa hannunsa. Wannan takrimanci yake. Duk da falo ne babba, to kar wani kawai ya je zauna a wannan wuri. Ba daidai ba ne. Ko ka je gidan mutum, haka kudin sai ka je ka zauna masa a kan gefen gadonsa. Haram ne. Sai da izininsa. Ko sallayarsa inda yake sallah, ka je ka zauna a wurin. Shimfiɗarsa. Kuma waye ne kawai in ka je wurinsa, ba a zama a shimfiɗarsa. Ka je ofis ɗin mutum kawai ka kawo mai kan kujera. Ba a yi. Ka je kasuwa, ofis ɗin mai gidan ko wannan shugaban kasuwa ko ogan shagon, kawai ka je ka zauna ma'aikan kujera. Ba a yi. Kuskure ne. Wannan dokan guda biyu Annabi ya faɗa. To, na uku ne wasu suka ce al-akrawul alim, wato mai ilimi wanda ya san fiqhun wato sala. In an ce al-akra'u a larabci ana nufin ajwadu qira'atan. Wanda ya fi kowa iya karatu. A nan, ku gane wani abu. Ba, amma malam abin da yake nufi a nan, da ya ce al’akra wanda ya fi kowa iya kira'a ba a tsaru hibzan ba, ba wanda ya fi kowa hadda ba. Yanzu za a iya samun gardi ya fi kowa ƙarfin tilawa. Amma kuma bai iya karatu ba. Gashi gardi ne ya haddace Qur'ani amma yana kuskure a cikin karatu, to ba shi ake ne. Akwai wanda yake karanta Qur'ani malam tun daga bakar hannasi wallahi bai kuskure ya fadi dai a tilawa ya fadi wani wurin da ba haka ba ko ya tsallake wallahi bai yi ba. Akwai su da yawa wannan baiwa ce Allah yake zaban wasu yi musu. To anan abin da ake nufi al-aqra alladhi yutqinu al-qira'ata wa la yalhanu fiha, wanda ya iya karatu baya lahani a ciki. Idan kun fahimce ni, ga mai zurfin hadda, mai karfin hadda, ga kuma wannan zunsurutun ya iya karatun, shi dai bai addace ba, amma ya iya karatun a wannan masabar. Abinda malamin ne yake nufi shi za a gabatar. Ina fata ya fahimta. Wasu kuma suna cewa ahfazu, idan kun zo sallah ku nemi wanda ya fi kowa hadda, zurfin hadda. Amma wannan ra'ayin na cewa wanda ya fi yayi hadda ya fi iya karantawa shi ne fi dacewa. Ina fata ana fahimta. Sannan kuma ya zamanto ya san fiqhun sallah, yana kula da ita. Sannan na gaba shine al-afqahu. Al-afqahu in an hada limaman gaba ki dai ba wanda ya iya fiqhu na sallah. Ba fiqhun haila ba, ba fiqhun kasuwa ba. Ba fiqhun aikin hajji ba, ba fiqhun sallah. Ko kuma wasu suka ce al-afqahu fiqhun addini gaba daya. Wanda ya fi fahimtar addini. Ga karatun Qur'ani sannan kuma ya iya addini, ya san fiqhun addini, to wannan shine za a gabatar a wajen sallah, saboda yana da wani matsayin da ba wanda yake da shi. Summa al-asannu, idan aka samu waɗannan ga fiqhun ga karatun na Qur'ani sun yi daidai, to sai a nemi waye ya fi shekaru, shine al-asannu. An gane nan fa, duk wani sharadin da malamin ya kawo ko sifa, sai an samu an yi karo ne, to sai a gabatar da mai wannan. Yanzu gashi an samu masu wannan sharuɗin duk a baya, to sai suka yi raga saka gaba daya. To ya za a yi? To sai a neman waye ya fi shekaru a cikinsu. Kenan kullum idan an zo limanci ana duba, idan har waɗannan sifofi sun samu to waye ya fi shekaru a cikin limaman shi za a gabatar. An fahimci wannan? Ba ana nufin a sannu in an zo masallaci a duba waye ya fi tsufa a ce shi ne liman ba, haka ake ne. An gane? Yau dan akwai tsohon da tsoho ne amma fanko ne ya yi. Tsoho ne ba komai a ciki. Ana nufin mai haddar Qur'ani, mai fahimtar Qur'ani, mai fiqhun sallah, duk sai suka haɗu. Sai a ce a cikin kuwa ya fi shekaru ya fi daɗewa a duniya. Sai a ce wane, to shi ake abin nan ake gabatar. Saboda manzon Allah ya ce waliya'ummakum akbarukum. Idan kun zo sallah aka ci karo, duk sifofin sun samu, to a nemi wanda ya fi kowa shekaru ya muku limanci hadisi ma wanda. Na gaba shi ne summal ashrafu. To, idan an samu sifofin gaba ɗaya, to sai a duba a cikinsu waye ya fi sharafa. Wato, waye ya fi dangantaka a matsayin dangi. Waye ɗan dangi, maɗaukakin dangi. Waye suke cikin babban gida. Waye gidansu sanannen gida ne a tarihi. Saboda shi liman ne ya kamata ya zama ashrafin nas, mutum ne wanda yake mai sharafa mai ɗaukaka, ko kuma idan akwai iyalan gidan annabi a cikinsu, ahalul baiti, to ahalul baiti shi ya fi cancanta ya yi limanci. Sai a duba waye ahalul baiti a cikinku, wane ne? Ga Qur'ani, ga fiqhun sallah, ga komai, kuma ahalul baiti ka wuce ka mana sallah, dan saboda kusancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da shi. Manzon Allah ce qaddimu quraishan wala taqaddamuha, idan an zo yin sallah ko shugabanci ku rinka gabatar da Qurayshawa, kada ku rinka wucewa gabansu. Haka Ibn Abi Asim ya ruwaito a cikin wato as-sunna hadisi Abdullah ibn Sa'id, riwayar Jubair bin Mut'im shi ma ya ruwaito irin wannan makamancin wannan, da Abu Nu'aym a cikin al-Hilya riwayar Anas bin Malik, da Shafi'i a cikin Musnad hadisin Ibn Shihab az-Zuhri amma mursali. Hafiz Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin a cikin wannan Fathul Bari, magana akan gabatar da Qurayshawa a cikin shugabanci. Na takwas, tammal aqdam hijrata, to in sun yi daidai duka, to sai a duba waye wato ya fara yin hijira. Wannan ya cikin sahabbai ne kenan wanda suka baro Makka suka zo Madina gaba daya. To sai a duba farkon shigowa Madina, wanda ya fara yin hijira, asbaqu hijratan ila biladi Islam, ko zuwa Madina, ko kuma waye ya taba hijira ya tafi wani gari daga musulunci. Sannan sai na gaba shine al-aqda, to sai a duba in a cikin su kuma duk sun yi kai daya, to waye kuwa aka fi kowa tsammanta masa yana da tsoron Allah, tunda sallah ya kamata a gabatar da wanda yake mai tsoron Allah ne. Inna akramakum indallahi atqakum, wanda yafi kowa karamci a cikin ku, babba a cikin ku mai tsoron Allah ne, ba wanda yafi ku kudi ba, ba wanda yafi ku matsayi ba, a wanda yafi ku tsoron Allah a wajen Allah. Suratul Summa man qara, in kuma duk sun hade gaba dai kowa yana da wannan qara'a bil ayn qira'a alqur'atu, sai kuma wanda aka yi qira'a ya ci. Ana iya yin qira'a a cikin waɗannan abubuwan a musulunci, sai a Isra'il qira'a kenan. San dabarar da za a yi ta qira'a, shari'a ta ba da dama duk dabarar da za a yi a ware waye wane ne ya ci za a iya kawai, ba sai an ce abu kaza ba. Duk wanda qira'a ta fito a kansa, fa innahu yatawalla al-imama, shi za a bawa, musamman in dai su dai ne. Wataƙila yanzu kuma ana yin interview, ana iya yin jarrabawa, duk su ɗaya ne, dukkansu da ya kowa ya yi da gidan, ko ya yi masa, ko dakta ne, kowa mahaddaci ne, kowa ya san tafsiri, kowa ya san ilimi, kowa mai matsayi ne, kowa mai nai, sai a shiga ɗakin jarrabawa. Idan har ta kama za a yi haka ɗin, wanda bai kamata a ce ana yi wa limamai a haɗa su wai ana munafisan neman kujerar limanci a jarrabawa, sai dai a yi dabarun da za a yi musu jarabawa dan a fita daga wannan, wato a samu wannan matsayi da ake so a tace a cikin su. Wannan abin da nake so ku gane, ashe harkar limanci babbar aba ce. Duk wannan matakan dole sai an bi su kafin a nada wani limami a cikin unguwa, ko limami a gari, ko limami a masallacin Juma'a, ko a wata foundation, ko wata mu'assasa. Ba kawai waye yake da uwa a murhu ba, a'a, waye ake ganin wataƙila ya iya zaƙin baki ko yana da surutu ba. A'a, a duba wane ne ya cancanci waɗannan abubuwa da shari'a ta shimfiɗa. Duk limamin da ya hau waɗannan layukan, to ba ku da ciwon kai akan limancinsa, kuma ba ku da damuwa akan ikhlasinsa, insha Allah zai ƙoƙari ya muku. Amma in aka fitar da Allah a cikin harkar limanci da zaɓen liman, aka shigar da siyasa, to shikenan abu ya lalace. Kamar yadda yanzu abin da yake faruwa kenan, in aka yi katon masallaci babba, to sai an yi siyasa wajen zaɓen limanci. Duk waɗannan abubuwan da ke wani, na rantsa muku da Allah da yawa ba a aiki da su. Yawa, ku da kanku ma dama ku ma ɗin haka kuke. Kawai za a duba waye ne, kawai waye waye. Amma a bi waɗannan abubuwan, sai kaɗan wurare ne kaɗan da suke yin wannan. Allah ya sa muna ganewa. Malam ya ce ya ƙara yin bayani wa ya fi cancanta ya limanci wa urrun sai kuma ɗa. Shi ɗa wannan duk idan aka haɗa mutum biyu kenan. Kowanne da zamu faɗa akwai kishiyarsa a ciki. Wa hurrun na? Okay, yawwa, wa sakinul baiti ko? A haƙƙu illa min zi sultanin. Wanda yake zaune a gida, kamar an zo gida, waye mazaunin gidan? Sai a ce wane ne, a ce kai wane tunda gidanka ne ko gidanku ne, bismillah. Wa imamul masjidi a haƙƙu. Idan kuma aka zo, wane ne limamin wannan masallaci? Kamar ko ana taro ko ana wani abu a haƙƙu, to shi ne ya fi cancanta ya neman shi, sai dai in ya ba da dama. Illa min zi sultanin, sai dai in mai mulki ne ya zo wanda yake mulkar garin gaba ɗaya. To kaga shi kan ai da masallacin da limamu ma duk suna ƙarƙashinsa. Don haka nan zai iya wucewa ya neman shi ya halatta. Ko kuma shi liman ɗin ya ba shi girman sai ya ce masa bismillah nan kai. Sai kuma ɗa, idan aka samu ɗa aka samu bawa. A cikin limaman nan masu wannan sifofi. Sai aka samu kash ashe ɗaya a cikinsu bawa ne. Wa hurrun, to sai a ce kai ɗa ne zo mu ɗauke ka sai a gabatar da ɗa a kan bawa. Wa hadirun, sannan aka samu limamu da ya cika duk sharuɗin. Akwai wanda yake wato ɗan birni, ɗan gari, akwai kuma ɗan ƙauye. Shi ma ɗan ƙauyen ya cika sharuɗin. Shi ma ɗan birnin ya cika sharuɗin. In suka yi karo, to ba sai an yi wata ƙura'a ba, kawai a ɗauki ɗan birnin a ajiye ɗan ƙauye ɗin. Me yasa malamai suka ce a taqdimul hadari alal badawi? Haka matsalar suke a fiqh, taqdimul hadari alal badawi, a gabatar da ɗan birni wanda yake ɗan gari akan ɗan ƙauye. Saboda al-hadari aka ce akwai malamai a birni kuma ya yi ihtikaki da malamai, amma a ƙauye ana samun matsalar samun malamai. Akwai ƙarancin ihtikaki, wato cuɗanya da malamai. So in sakinul badiya ne, ba mamaki watakila wasu matsalolin ma na addini ba su zo masa ba. Amma malamin da yake birni yana gamuwa da matsalolin addini, ya yi research, ya yi bincike, kuma akwai malamai na sama da shi, na gaba da shi, da yawa da yawa. To wannan ya fi samun challenge akan yin karatu. Amma malamin da yake zaune a ƙauye, to ba mamaki za ka ga cewa shi kaɗai ne malami a ƙauyen, kuma ba lallai yana zurfafa karatu kuma, saboda waɗanda yake tare da su ba wani abin da za su zaburar da shi na sa ya je bincike na karatu. Sai malami ya ce a gabatar da hadirun ala albadi. To sai aka samu kuma ga limamin da ya cika sharuɗa, amma yau matafiyi ne, baya zama, sayyara ce, kullum yana kan hanya. Ga shi kuma wannan kullum yana gida. To muqimun, sai a gabatar da mai muqimun, wanda ya fi zama a gida, saboda wancan ɗin baya yawan zama, matafiyi ne, duk da ya cika ainihin wato ba ni sunansa a sharaɗi. Ko kuma ka ce idan an zo za ana ga wannan musafir ne, wannan kuma muqimi ne, an zo taro ne, ana so za a gabatar da waye lima. To sai aka ga muqimi, aka ga kuma musafiri. To a nan gurin malam ya ce a gabatar da muqimi ne, wanda yake sallah cikakkiya. Kar a saka musafiri, saboda shi yana tauye sallah ba dan komai ba, saboda kada a samu ishtibahi da kuma ruɗu. Wani ma ba zai gane ba, in ya ji ya sallama a raka'a biyu a insha'in nan, kawai sai ya raka'a ta biyu. Ina fata ana fahimta. Duk da wasu suna karrama musafiri, ce to ai tunda kai matafiyi ne, kai bismillah kai raka'a biyu kake. Sai kaga an zo gaba ɗaya masallaci, kowa ya tashi yana cika sallah, duka masallaci. To shi anan malam cewa ya a gabatar da mai cika sallah akan wanda yake ne, wanda yake rage sallah, saboda kada a samu wannan ɗan kamar dai ba daɗi dai a ce limamin ku shi kaɗai ne mai cikakken sallah, ku duk kun zo kuna cikawa. Ina fata ana fahimta. To an samu limaman da suke da sharuɗin nan gaba ɗaya, kawai sai aka samu rashin sa'a a cikinsu akwai makafu. Malam ya ce wa basirun, to sai a gabatar da mai gani akan makafu. Ba wai dan an illata shi saboda rauni da larurar da Allah ya ɗora masa ba, shi ya fi iya miƙewa ya kalli alƙibla daidai.
suka ce makaho zai iya juyawa ya kalli hagun bai sani wai an juya shi. Ina fata ana fahimta. To kada ya zo ya jagoranci mutane ya samu kuskure wa alƙibla. Haka suka ce. Duk da cewa fa shi ma akwai Qur'anin akwai fiqhin ko wani makamanci wannan. Sannan abu na biyu suka ce shi makaho zai iya yi wa makaho ya je zauna akan najasa amma ya zo masallaci ya ce a ta da igama. Yana cewa mutane sama da nema mai gurgu ko mai dingishi ko mai ido ɗaya ko mai a shan inna ko wani makamanci wannan. Haka malamai suka faɗa suka ce saboda sha'anin sallah abu ne babba ya kamata wanda zai jagoranci mutanen nan yana koyi ne da annabi ko yana tsayawa ne a kujerar manzon Allah ya kamata zama mai tamul khalqi mai cikakkiyar halitta. Ina fata ana fahimta. To wannan kenan suka ce makaho ya taho masallaci ba mamaki ma yaro ya yi tashi ya sani bai zai tako kashin har ya bata masa dan wandansa da rigarsa kuma ya zo neman ciwon mutane. To shi yasa ake so a gabatar da basirun. To sai kuma aka samu limaman duk sun cika sharadi amma akwai wanda ba a masa kaciya ba. Shi kuma kaciya ce ba a masa ba. Gashi babban mutum ya cika komai amma yana yaro ashe ba a mai kaciya ba. Malam ya ce wa maktunun a gabatar da mai kaciya. Wannan kuma ya za a yi tambaya kenan za a yi ku Allahu alam ba san ya za a yi ba. Ina fata da fahimta. To in har ta bayyana ana kishin kishin abokansa cewa wani huwa wallahi ba a yi mai kaciya ba. Kun san malam akwai wanda ba a musu kaciya ba. Yanzu kama a cikin arna ana samun arni ya musulunta shekara wajen 40 ba a yi mai kaciya ba. Akwai wanda ba sa kaciya. Kun fahimci wannan? Amma idan mutum ba a yi mai kaciya ba akwai ta waya a tattare da shi gaskiya. Kuma ya halatta ko da bayan ya girma a je a yi kaciya. Tunda an samu hadisi annabi Ibrahim ma bayan shekaru 40 da wani aka yi masa kaciya. Kuma sunna ce mai kyau kuma tana da amfani ga ainihin wato namiji. To idan an samu cin karo da mai loba da wanda yake mai kaciya to a dauki mai kaciya a bar mai wannan loba din. An fahimci wannan ko? Saboda me yasa suka ce mai kaciya akmalu taharatan. Me ma'ana akmalu taharatan? Ita loba haka take ai ta rufe gaban ne gaba ɗaya har ta yi jela. Ita loba. Suka ce duk wanda yake da loba in kaga gaban yaro da bai kaciya ba in yi fitsari ai fitsarin yana iya zama a cikin lobar. An gane? To amma wanda aka yi kaciya kuma sai da aka jawo ta sai aka yanke gaban aka jefar da fatar. To shi ne fatar yake dawowa nan haka. Sai ya tsiro a nan gurin sai ga gaban ya fito fili. To wannan akmalu taharata in yi fitsarin a take za a ga fitsarin ya fita zai wanke amma mai loba fa. Ba mamaki akwai sauran fitsari shine suka ce mai kaciya yafi mara kaciya li'annahu akmalu taharatan yafi kowa ainihin wato cikar tsarki. To sai kuma umallahu siyamun sai aka samu limaman wannan yana da sutura cikakkiya wancan kuma gaskiya yana da karancin sutura da za ta rufe mai al'aura ko ta rufe masa jikinsa. To anan a samu mai cikakkiyar sutura wanda ta lullube masa jiki ko ina gabaki daya. Ina fata ana fahimta shi yafi dacewa. Saboda hadisin da yazo an samu wani limami wani yaro da yake limanci a zamanin sahabbai shekara 7 ne ma yake mutane limanci amma yana da ilimi ne yaro. Ana gabatar da shi liman saboda yana da Qur'ani yana da Allah ya bashi hazaka. To amma sai yazo yaro ne ya sujjada gaba dai al'aurarsa a waje yaro ne dan shekara 7. Ita sallarsa amma kuma abu shine wasu suka yi magana ko mata ne a masallacin ne ko abin da suka ce waru istiqari akum don Allah ku lullube duwawun limamin ku. Limami kullum yana sallah duwawunsa a waje. To shine wani ya je dan yanko yaji haka ya bashi. A sayyidina Umar ibn Khattab wata rana an samu wani rabo da aka raba mutane yaji ne aka raba wata ganima ce aka samu wani alheri ko afa ne aka babbayar. To duk yadin da aka rarraba ba zai iya isan mutum ɗaya ya ɗinka riga ba. Ka duba adalcin sabai amma haka aka yanka shi ka san yadda za ka yi. Ko ka goge fuska ko kai hanki ce ko ma mai rabon ka ne an baka. Aka raba. To ranar Sayyidina Abdullahi dan Umar ya zo samu baban shi ya ce to gashi kana limancin juma'a kuma baka da wata rigar kirki. Umar fa malam kaliba yana hawa munbari bai da rigar kirki. Riga da baci a matsayi da ɗinkin hannu rigunan su sahabbai shine dan ya dauki yajin sai yace baba ka hada da wannan kadinka shine ya dinka ranar juma'a ya hawo munbari dan hasken sa kawai sabbai sai kowa ya kalli kowa shi da tabi ai kowa ya kalli kowa ya aka yi halifa yazo ya raba yadi mu bai ishe mu ba shi ya ishe da duka ba mallam ku kula da wannan mallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ayyuhan nas isma'u wa ati'u ku saurara ku ji ku yi da'a suka daga hannu suka ce la sam'a laka wa la ta'a ai yau ba wanda zai ji ka ba wanda zai bi ka me yasa yaya akai ka je ka raba mana guntu guntu kai ka zo da cikakkiyar riga Umar duba fadan Umar da sanda yake yawo dan fushi yace aina Abdullah ibn Umar ina Abdullah ibn Umar yace gashi ki tashi ga musu bayani ya tashi ya miƙe a masallaci ce jama'a rigunan yajin da aka raba kowa ya san nasu shi kadai ba zai ishe shi ba kuna da gaskiya amma ni na wani na hakura nace ya hada tunda babana liman ne yana limanci ni ma in ga babana ya zo da su tana mai kirci ne na bashi yace zauna ne suka ci ci gaba da hudubanka Allah ya rufasi
amin
Allah ya rufasi kuma sutura a sallah tana da kyau liman ya zama yana da sutura ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin cikin surar al-a'raf to sai kuma waɗanda bai halatta su limanci ba duka wannan maganganun ina fassara muku ne akwai tsabanin malamai sati mai zuwa za mu fara nikawa shi kuma gaba gaba yawwa wala tasihu khalfa fasikin ka kafiri mallan yace sallah bata inganta ba duk wanda zamu faɗa anan to karkabi shi sallah duk wanda ka san fasiki ne an gane ko to karkabi shi sallah wane ne fasiki fas al fasik ismu fa'il ne na fasaka fasaka yafsuku idan kharaja an ta'ati Allah yayin da mutum ya fita ya zaru daga bin Allah mutumin da yake yawaita saban Allah ana gani a zahiri ya mai da saban Allah ba komai ba fasiki to ba abin sa sallah kuma ke kamata ana da shi limanci ba الفسق على رفتي الخروج فسقت التمرة أكن شيء فسقت التمرة إذا كباري دبينو أكن شيلو أن دبينو دعما مرفين دبينو وان ده أكيد شيء تم تسي أشي فسقت التمرة كان في تدعى تكين واللنجا ده الخروج أنتو أشي لا شيء نالفسق وان ده كده لان تبيع ينا أي كتسامن الله مسمن كبائر الذنوب wanda ake ganin malami ne ko limami ne amma yana kaba'irin sunubi alamar ya ake gane wani fasiki mai irtikabu kaba'irin sunub a fili aga yana rungumar manya-manyan zunubai yana aikatawa wanda bai kai shirka ba kuma bai kai kafirci ba wannan ana ce da shi fasiki ne kuma irin su ƙarya yana cikin kaba'irin sunub ya kamata mutumin da yake jagorantar mutane a ranga gani yana ƙarya saboda baki kana ƙarya wannan bai kyau ko zina a ce liman kana limantar mutane amma ana jin cewa kana zina da matan mutane ko ƴaƴan mutane ku cire shi kawai kawai ku tumbike shi ku cire shi sai can ya gama tsiyarsa ko wanda yake yana ainihin aikata a wannan tsafi ko wanda yake yana aikata bid'a wacce take bid'a mukaffira shi ma an nisance shi bai kamata ya zama liman ba dan dalilan nan naka sul iman mai tauyayyen imani ne fasiki me yasa za ku gabatar da mai tauyayyen imani ya muku sallah akan me wannan kenan amma musulmi ne dan bai ridda ba amma mai tauyayyen imani suka ce shi yaje sallar sa tayi to amma ya wuce wa mutane ya yi musulmanci yana da wannan dakki a tattare da shi bai halatta ba to anan ne aka yi raddi ga malaman da suke cewa duk wanda in shi a karan kansa ya sallah a karan kansa shi kadai tayi to ya halatta ya zama liman aka ce a ba a koyaushe ba sai dai in alarura idan alarura ne ba ku da wani in ba shi ba shikenan fasiki ne amma makarancin qur'ani fasiki ne amma kuma yana da ilimi kasa akwai irin waɗannan gaba bai shi amma fasiki ne akwai fa inda ake facaci ake yi ba limamin guri yana cin ya caca har da ganye ake daura masa, amma an zo za a yi sallah sai a ce ya wuce. Yanzu ne ya kamata ya limanci?
Bai kamata ba, bai kamata ba.
Bai kamata kuma a ce masu tsoron Allah su zo su tsaya a bayan wannan mutumin ba, da haddar tsakwa ya rushe haddar tasa.
Yawwa,
to shi fasiki kala biyu ne. Akwai fasikun fil i'tiqad, fasiki a aqida, fasiki ne a aqida, kamar ya zamanto wani dan bid'a ne daga cikin bid'o'i, ko ba mu'tazili, ko ba ash'ari, ko dan jahmiya, ko dan waccar kungiyar da san kungiyoyi da yawa na bid'a, ashabul firaq dhalla fil aqida, wannan ba a bar sallah, fasikun ne fil i'tiqad a cikin kudurinsa. Akwai kuma al-fasiqu bil af'al, fasiki amma da ayyuka a aikace, kamar liman ne amma yana shan giya, liman ne amma yana shan giya, liman ne yana aikin ta'addanci ma yana kashe mutane, amma liman ne, liman ne amma an san yana zina, wannan al-fasiqu bil af'al, wancan al-fasiqu bil i'tiqad, wannan kuma al-fisqu bi al-af'al. To idan har ta samu limamin ku ne yana aikata wannan, to wannan bai halatta a bi sallah ba. Idan ka daina bin sa sallah, ka tafi wani masallaci kai ba kai laifi ba, in ka tsaya a gidanka ma kai sallah ka da iyalinka ba laifi ba ne, saboda kana da uzuri a wajen Allah. Yaya za ka je ka miƙa sallarka a hannun wannan mutumin kazamin mutum? Dukkan su masu zunubi ne. Kuma abin da yafi inganci cikin maganganun malamai, san limancin su bai halatta ba, su akan su in sun yi sallah wannan su da Allah, amma su ce limanci, li'annahu qudwa, limanci shugabanci ne, yaya za ku sa shugaban ku ya zama wannan kazami? Na'am, wani zai iya cewa ai an samu Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi cikin tabi'ai, liman ne shugaba ne amma dan giya, tabbas Hajjaj wanda ya karanta tarihin Hajjaj dan giya ne. Hajjaj yakan sha giya ya koshi ya zo sallah asubahi ana jin warin giya, kuma da sahabbai a bayan sa mana, wata rana ya zo ya buga ta kai, wata rana ya zo buga masa sallah asubahi raka'a hudu, hudu yayi, kuma wallahi ka'ida kamar kai Hajjaj tasbihi ka'ida, kisa yake yin shi, shugaba ne mai yanka wuya, kisa kashe mutum yake. Da aka idar da sallah ya juyo ya ce ko dai na muku ƙari ne, sai na bayan suka ce ai ya amiral mu'minin ma zilla fi ziyada, ai cuntunin muna kan ƙari kam, yanzu har ka abi ma ka ƙara, ya ce to ba ne, ya zauna kawai tasbiya sai ya murtuke ya shiga gida ya tafi. A lokacin malam, malam Allah ka rama mu da fitina, haka yake musu sallah a zahar, in ya ga dama sai musu tabbas ko shida, saboda yana shan giya. Amma fa mafadacin mutum kuma tsoronsa ake, Hajjaj ya zama sababin mutuwan wani daga cikin sahabbai ba, kuma ta kai ga tsoronsa da ake ji ba a iya tunkararsa a ce masa kaza, ba a iya musanta shi. To shi ne aka ce wasu in sun zo za su bi sallah amma sun je gida suna sakewa, saboda in ya gane kuma baka bin su sallah to zaka tafi lahira. Duk lokacin da Hajjaj ya juya ya gano wani baya zuwa masallaci, wallahi kashe ka zai. Malam an yi wannan shugaban, an yi wannan shugaban. Hajjaj fa shine ya ta kashe mutane, ya ta zubar da yanka mutane, wallahi aka ce a kwatan unguwa, kwata ta unguwa zaka jini ne kawai ke, saboda jinin da Hajjaj ya kakkashe mutane musulmi. Dan wahala a samu wanda yake tsaffak liddima irin Hajjaj. Dan Allah wata ranka samu dama ka je karanta tarihin Hajjaj bin Yusuf. Amma kuma malam makarancin Qur'ani, sannan kuma sarki mulki ne wanda ya yi wa addini hidima, shi kuma aka ce kafin ka ga wanda ya hidima irin tasa a lokacinsa ne a addini, futuhat, jihadi, ya tafi yaƙi, ya shigo da garuruka da yawa suka musulunta, ai bayan shi ai duk garin da ya je sai ya buɗe ya shiga, ya yi ta tara garuruka suka zama ƙarshen musulmi. Ƙur'anin ka in ka buɗe wannan Ƙur'ani, duk inda ka ga digon ya da ta'un da shinun da fa'un hajjaj ne a lokacin mulkin shi yasa aka yi wannan. Da haka ake karanta Ƙur'ani kurmansa kawai. Duk lokacin sahabbai fa ana karanta kurmansa da ake karanta Ƙur'ani kawai idan nunun ne kawai za a ɗan diga a yi haka, in ta'un ne a diga, in shinun ne a guda uku, idan ba'un ne ma sai dai a bar ɗan dungun ta ƙasa. Wallahi haka suke karanta Ƙur'ani malam. Duk lokacin jam'ul Ƙur'an su Usman bin Affan su Sayyidina Abubakar ɗin duk haka ake. Idan ka ga in ana nuna maka hoton Ƙur'ani a da babu ko digo da wasali, to an faɗa a riwaya shi yayi wannan. Yanzu wannan mutumin wani yana magana ya ce to kai yanzu wannan kai ka isa ka faɗi yawan ladan sa. Duk wanda ya karanta Ƙur'ani yau a duniya Hajjaj yana da lada. Sannan shi ne mutum na farko da ya fara girmama malaman Ƙur'ani. Ya ce wanda ya karanta Ƙur'ani a bashi a ƙasa haka, ya sa musu kuɗi sosai, ya ce a daranta masu karatu Ƙur'ani. Hajjaj ne ya hau kan mumbari yana huduba. Ranar da ya hau ya ce kun gan ku nan gaba ɗaya, wallahi duk wanda ya saba mun ina yanka shi. Ya yi haka, ya ce yanka kawai. Da haka da kuma malam shugaba ne musulmi tabi'i, tarihinsa yana da yawa. To irin wannan wani zai iya kafa wajance ce ai gashi dan giya ne amma yana limanci, kuma safak ne liddima yana zubar da jini kuma yana limanci, to ya za a yi da shi? Kai ka isa ka bada wata fatawa a lokacin ka tiba da alaka, sahabbai ma sun hankula sun bi shi. Akwai sahabbai a masallacin da yake nan limanci, wallahi dai su koma gida su sake sallah. Kana shiga tarihin da yawa, tarihin Hajjaj yana da matsaloli da yawa da sauransu. Don haka waɗannan duk bai halatta ba su yi limanci in dai ana zaman lafiya, saboda ba a da aminci akan sallar su. Ina fata ana fahimta. To amma zai iya yiwuwa kuma shugabanku ne kuma shine limamin, ya riga ya hau shugabanci an nada shi kuma shi yake jan sallar Juma'a ko yake kam salawat, ya za ka yi da shi? Malamai suka ce fa innahu yusalla khalfahu li jam'il kalima, duk da fasiki ne ku je ku yi sallah a bayansa don kada a samu rabuwar kai. Haka suka ce. Ka duba yanda lokacin da suke bada haɗin kai muhimmanci. Mutumin da yake shan giya ko mutumin da aka ce mazadaci ne, kawai aka ce fasiki ne, yusalla khalfahu li jam'il kalimati, ya halatta a ji a yi ta sallah a bayansa don kai ya haɗu kar a ware. Su hatta kin bin mutum sallah ma suna ganin wariya ne. Sahabbai sun kasance suna sallah, sahabbai wannan sanannen abu ne, sahabban Annabi sun yi ta sallah a bayan sarakuna azzalimai fasikai irin su Hajjaj da nayi muku bayani. Me yasa hujja, me dalilin sahabbai suka ce ba sa son tafrika, ba sa son fitina, Annabi bai koya musu rabuwar kai ba? Me dalilin suka ce to ai su ne umara, duk da kai sahabi ne amma kuma Allah ya kaddara ba kai ne shugaba a lokacin ba, tabi'i ya shugabanci sahabi kuma sahabi ya yi masa da'a, yace ba za mu musu sabani ba, amma in ba amir bane to kana da dama ka kauce gaskiya, kuma bai halatta ya limanci ba a bisa mazhaba ingantacciya. Sai dai idan kuma fasikancin nasa mukaffir ne, akwai fasikancin da yake kai mutum ya zama kafiri, kamar misalin malami ne kuma boka ne, yazbah li ghairillah, yana zuwa yana yanka dabba da sunan aljanu, kuma an sani ana kawo masa addu'a ta sa'a da sauransu, akwai zuba da yawa. Allah ya taimaki ahlus sunna a ƙasar nan ba su a bari su naɗa limami a masallaci wanda aka tace aka tabbatar da aƙidarsu tana kyau. Su kuma ƴan gargajiya jarrabar da Ubangiji ya musu sukan kowaye aka naɗa musu shikenan, su ƴan gargajiya faɗa ma suke akan kawai limanci gado ne kawai. Wani yaro fatantirin mara kirki a wani gari, kurin ubansa ya mutu wai kawai ya ka da ga ɗansa balagagge ga ɗansa babba. Aka je aka ɗauko ɗan, ɗan mashalo fa mutumin banza yaron nan, to aka zo aka yi masa alkyamba aka naɗa shi kawai an naɗa liman. aka ta masa murna ya zama lewa. Ya yake yin budubar make-make ta nemo takardu bai iya karanta abun ba yayin da abokansa sati guda suke suna biya masa wannan budubar. Allah ya taimake shi daman budubar ɗan bid'a ba a fassara ta. Da za a fassara idan aka gaba layi. Haka zai zo da wannan kuma daman akwai limaman da su ba sa yadda fa a budubar sa samu su lafiya. Yi kwarai kuwa a kan me za ka sa masa jibika haka zai makale na cikin wannan inna qawluna musa wa hira hamdulillahi alayhi duk gurin da ba wahala sai ya fade shi ayyo Allah shi zai fada da amma sauran mai da nan da yawa idan ka je kauye ba sa bari jibika in an mika musu sai su ajiye ta saboda ta'abin da yake barna tayi sabala kaga irin wannan yin shi na wannan harka ta gargajiya ai ba zai yi ba to amma fasikin da yake yana yuzbu li ghayrillah yana gari kuma yana yanka ba dan Allah yanzu akwai wannan da sun shahara ana ganin malamai ne amma wallahi bokaye ne suna da tafka-tafkan gidaje a garin nan manyan gidaje moto ana yi da su suna da masallatansu amma wallahi matsafa ne bokaye ne kowa ya sani duk wanda yake neman sa'a ko wani shugaba ko na kasan nan ko na wata kasa su ake zuwa su sha jini su zubar da jini su kira aljanu su komai kuma da su ake manyan tarurruka kuma matsafa ne kowa ya sani yanzu wannan mutumin ya wuce kabi sallah yau ba gwanda ka gabatar da komai al-istighatha bil amwat me neman taimako da matattu me roƙon kabari me roƙon matattu kaga wannan bid'a ce mukaffira ubadul qubur me bautar kabari wanda iyadda ya je kabari ya roƙe shi yaje in roki kabari da safe kuma ran juma'a ya zo a hamun bari ya muku sallah bayan da safe ya je ya roko kabari wannan bid'a ce mukaffira saboda rukun kabari wannan la tasihhu salatu khalfahu saboda shi karan kansa shi kadai idan ya sallah fa sallarsa ma bata inganta ba na biyu shine kafiri mallan yace ka kafiri yau daman bil ijma' ba a sallah bayan kafiri bil ijma ba wani wanda ya saba kamar yadda Imam Ibn Qudama ya kawo a cikin Al-Mughni kafiri to yaya abin haka aka ce da za a samu kafiri yayi mugun iya karatun Qur'ani kafiri yayi fiqh ya ji ya karanta addini duk karatun Qur'anin sa duk iya addinin sa ba a koyi da shi alimanci li fasadi aqidatihi saboda aqidarsa alalace take ba musulmi bane ba kuma sallar duk ayyukansa ma ba su inganta ba to ya za a zo a ce ya wuce sallah ina fata ana fahimta sannan kuma duk wanda ya sallah a bayan kafiri sallarsa ba ta yi ba duk wanda ya bi kafiri sallah ba ta yi ba kuma wannan kafiri ne asli ko kafiri murtaddi akwai al-kafirul asli kafiri dan asali wato asalinsa daman kafiri ne arne ne akwai kuma wanda ya ridda duk wanda kuka san ya ridda to wannan kar ku bi sallah saboda mutane sai su yi mamaki sai to ya za a yi a ce kafiri ko ya limanci a kwarai kuwa bari in rufe muku da wani abu guda malam abun babba ne malam kun san cewa akwai waɗanda ake ɗiban su daga wannan ƙasashen namu a kai su irin ƙasashen Misra musamman ƙasar Misra ko wasu daga cikin ƙasashen Larabawa da suke cakuɗayya da kiristoci da kafirai su je su koyo addini su iya larabci su haddace Qur'ani su iya tafsiri su iya bayani sai a kawo su ana fita da su ƙauyuka suna yin da'awa ba ga dara ku Qur'ani bane da kaga kafiri ne baya sallah amma zai wallahi duk aya sai ya jawo maka ita kuma yayi kwatin hadisi wasu sai ashe malam wannan cutar mu suke ta daura mu aska halakar da mu sai ai ta bin su suna nan a cikin mun kauyukan nan wani dan kwame wa'azin magudawa ya gaya mana yace lalacewar da ta kai a jihar Kano a ce akwai masu wannan da'awar wai suna bushara suna bin kauyuka suka ce wallahi da suka je wani kauye wani dagaci ya tara musu mutane wannan mutumin yaje ita zabga larabci ita jan ayoyi yi ta zagin annabi ya ta zagin shari'a kuma Qur'anin zai da yake ba Qur'ani ne wannan sai kware ku Qur'ani ka san da aka gama sai aka ce ya wuce musulunci shi ya wuce limanci wallahi akwai wanda da kunne na naji yana cayo so nawa yana jagoranta musulmi sallah saboda ya iya qur'ani in yaje da awar su ta kiristanci kawai sai abin nan saboda kauye malam akwai damuwa kuma malam akwai kauyukan da ba malami ko daya ko kun san da wannan a cikin garurukan mu nan a arewa fa akwai kauye zaka ga kauye mutum sama da 10,000 ba malamin addini ko daya ko jiya akwai wanda ya ji mai ce wani kauye a nan jihar Kano yace wallahi malam kaga jama'a ba islamiya ko daya makarantar islamiya ko dai babu yace kawai wasu yan bid'a suka seta garin suka gina islamiya duk yaran garin gabaki daya wallahi can suke zagin sunna ko daya malami babu suna nan da yawa garuruka muna nan anan mun cinkusa mun takuru mun harhadu ba a fita da awa kuma ku gaya kanku gaskiya yaushe rabon ku da kuje wani masallacin juma'a wai an fita da awa yaushe hadda mu nan masallacin da muna fita yanzu duba a fita ka taba ji ka ji wai ko asabar da ladi kace bari ka je wancan masallacin za a fita da awa kauye ka san ya dan samu abin da yake birni yake shigowa shi ma hadiri ne ya zai je zauna kauye ba wuta ba kaza nawa ne suke iya hakura su je su yi da awa kauye ba mu haka kuma an gaya shi wazin ba zuwa kuke ba haka shi yasa babu inda ake ta'adi ake barna ake rugurguje aqida malam ake rusa musulunci irin kauyuka abun tausayi wallahi sallahi malam wannan kuma wani babi ne malam mai zaman kansa ba dadi labari amma ina fada ne ko Allah zai sa zancen ya shiga zuciyar wani yayi tunani wani zai ce a to me yasa ba dan wa wallahi sallahi malam fundin ne babu yawanci akwai malamai masu kishi masu da'awa har yanzu din ana iya samun daidaiku amma waye zai dauki nauyin da awa kauyen waye zai biya yaro matashi yaje ya zauna ya sace biyu ana biyan sa a wata waye zai je gina musu masallatan cikin garin ma duk akan bara suke rayuwa duk masallatan garin nan gaba daya akan bara suke waɗanda wallahi ba sa bara ba sa ruku wallahi kadan ne kuma masu kuɗi ne ke cika masallatan suna zuwa suna sallah amma sai an yi roƙo to ina za a ja wani gina masallaci a wani ina za a ja gina wata makarantar islamiyya ba kuna fita ba kuna gani ai to da kasar saudiya ne take dan kawo kuɗi ta gina ita ma yanzu tunda aka shiga harkar wannan abubuwa america ingila kasashen tura sun samu sallah ba komo bai da sai fito daga saudiya wallahi ka kama ka tura kuɗi a gina masallaci a wata kasa a saudiya wallahi shi ka dan da kudarka taro wallahi sai a koye duk wani masallaci inda yake ga yanzu an gina shi wallahi ba dai daga Saudiya ba sai dai a koye suka ce duk wanda zai gina kai masa kudin warai kuwa ya kai masa kudin sadaka ma din da ake yanzu an ce ba a son wani sadaka ku kai wa kungiya ma'aikata kudin ita za ta ba da sadaka ita ta san su ai mabukata yasa dai wala ga wani alaji wai yaje wai tun da yaje aikin haji tun daga Jidda yaje Madina wai ba a bashi zanzan da dibino ta an daina a ina sai ka je kai da Jidda sai dai su baka abubuwa sun lalace to ballantana mu kan dama mai neman kuka ne aka jefe shi da me ta kashin awaki to bari mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kusuri ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برمي يا مفاني ده وانا عن دجير لو كشي ده ممكن شيء نبغى يا كراتو. مجاوبة ده سو يا مهابا جي ما سو يا شيء ده لو يجي لي. ده سكا كاوما نزيارة وانا مجن سيم يا البركة. ده يا ده كشين سو إنجيا مختار. ده كسب بدرسا يتوه. Musamman ya kawo mana ziyara wannan majalisi na biyu Dr. Aliyu Muhammad shi kuma daga Cairo yake a can yake karatu ko yake karatu akwai kuma dai wata kasar da yake wata mu'amala kuma bayan nan shi ma zan kira shi dan uwa injiniya Muftar daga kasar Faransa ya kawo zai zauna a nan dan saboda idan tattauna da mu akan wasu abubuwa yaya musulunci yake a ƙasar Faransa sannan yaya suke yi
dangane da addini da hakurin da suke yi da kuma irin ci gaban da ake samu yau da gobe akan addini a can. Shi dan uwa Dr. Aliyu Muhammad ka tashi ka tsaya doctor tashi ka miƙe. Yawwa Dr. Aliyu Muhammad dan uwanku ne dalibi ne shi wannan ma'adashin Qur'ani ne. Ma'adashin Al-Qur'ani ne, Allah ya bashi Al-Qur'ani kuma gwani sannan kuma dan boko ne. Allah yana cikin ɗalibanmu waɗanda suke masu ƙoƙari a ƙasar Misra kuma likita ne. Ya haddace Qur'ani, ya san hadisai, ya san ilimin addini kuma ya suwicin ya karanta likitanci yanzu haka wannan doctor ne. Yana da ƙoƙari kuma yana da awa yanzu haka yana karantawa a can suna karantar da ɗalibai da yawa a Misra. Duk wani ɗalibi idan ya je inda suke suna da programs kuma suna bi suna karantar da ɗalibai. Kuma sarkin Malam Aminu Ibrahim Daurawa ne. Akwai jama'ar malam a gidansa. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ba shi da. Shi kuma wannan bawan Allah gashi nan zabgege dogo. Injiniya Mukhtar shi wannan masoyi ne sosai kuma ɗalibin ilimi min zaman lokacin Malam Jafar rahimahullahu ta'ala. Suna cikin matasa ɗan Nijar ne amma yana da kwanya, yana da ƙwaƙwalwa, yana aiki zai faɗi irin wurin da yake aiki, wuri ne mai daraja mai matsayi. Yanzu wannan haka ƙasar Nijar tana buƙatarsa wannan. Yanzu ƙasar Faransa wannan jari ne a hannunta dangane da wannan bawan Allah. Kuma daga cikin falalarsa shi ne duk wani malami da za ku ji shi an gayyace shi a ƙasashen Turai, Germany, Italy, Faransa, ina ne, Paris, wane ne, waɗannan su ne. Ba zai yiwu ba ne ba ma ka shiga ƙasar ma baka haɗu da su waɗannan. Su suke zuba dukiyarsu suke hidima wa malamai su yi ta ɗaukan malamai a yi ta da'awa. Kuma su suke ɗaukan mutane su kai su duk wani wuri da ka sani na tarihi. Har irin su Qurtuba ɗin nan da ake faɗa na su Imamul Qurtubi da waye da sauransu. Duk malaman nan da kuke ga suna zuwa insha Allah suna tare da su. Yana da ƙoƙari sosai kuma abin mamaki kaga a Nijar yake amma a Najeriya yake. In ya zo sai ya taho da iyalinsa san malamai ne da shi fiye da yadda ke tsammani. Zai zo ma gida da shi da mahaifiyarsa da matarsa da 'ya'yansa gaba ɗaya. Yana ƙauna. To haka yake sai ya ɗauki hutunsa. Mutum ne mai tsada wannan mutumin a ƙasar wallahi. Da haka ya zo ya kawo mana ziyara shi da dokta na ci tuwarin ba shi dama. Ya ɗan ce wani abu don kuɗin ji abubuwan mamaki daga bakinsa. Malam Mukhtar ka ɗan bamu labari a kan Faransa a taƙaice.
To jama'a assalamu alaikum. Salam wa rahmatullah. Malam muna godiya wannan karɓe da aka mumu. Aka ne mun shigo ƙasar Najeriya kuma mun zo mu ziyarci 'yan uwa da munan arziki da kuma wannan ƙoƙari da kuke yi a lafiya ku da gidan aljanna. Allah wannan taro da muke yi Allah ka sa mu haɗu gidan aljanna tare da mu da su malam da kuma duka mutane 'yan uwa ahlus sunna. Allah ya kare mu da duka. Amina. Na'am. To kan Allah a takaice dai tunda dai malam ya ce yi magana ai ba zan kiya ba amma gaskiya ban kai inda zan yi magana nan ba. Na'am. To gaskiya tsarin musulunci yanzu alhamdulillahi a ƙasar Europe musamman a ƙasar Faransa alhamdulillahi ana samun ci gaba sosai. Shi kuma wannan ci gaba sosai ne da ake samu da gudunmuwa ta su shugabannin kuma sun yi ko yanzu da na ce musu zan shigo Kano sun ka ce dan Allah dan Annabi ka je ka gani cikin ajandan malam a samu mu koda kwana biyu ya zo Faransa dan ya mumu karatu kuma ya ziyarce mu. To kuma insha Allah wannan sako ne da na kawo ma malam. To amma a takaice kuma tsarin musulunci gaskiya a Europe yanzu tsari ne wanda alhamdulillahi ana samun ci gaba. Irin cikin ci gaba da ake samu guda shi ne yawanci kun san Turawa yanzu yawancinsu suna auren jinsi sun ma fasa arme irin namu. To kuma cikin falalar da Allah ya ma musulunci sai ya zamanto to su kuma musulmi su suke iyallai a wurin. to musamman kuma akramakan Allah da he suka hudu wata hanya wata hanya ita ke taimakon musulunci duk wanda a shi yaro karami ha akwai wani taimakawa da gudunmuwa da nake da suna gwamnati yake bada wannan abin sai yasa gaskiya musulmai suna yallai kuma suna iya kokari yanzu kokarin da ake akwai connection da nan Najeriya da Saudiya da kuma shi ma wajen doctor tunda an zaka akwai yara da yawa wanda suka tashi daga Turai suna can Egypt wajen doctor yana kula da su da karatun su kuma yara ne waɗanda ake na ana yanke shewa a Turai insha Allah to don kamar dai yanda zan ce addinin musulunci yana ne yana ci gaba kuma wancan gamin da mallam ya zo ya ziyarce mu kuma insha Allah zai komo zamu je mu gwada mishi wuri-wuri yanzu mallam yayi zancan masallaci da muhimmancin limanci to gaskiya limanci abu ne mai daraja wanda mu yanzu a wajen mu gaskiya an yi tsari yanda duk inda limami yake kuma duk inda masallaci yake babu matsala da budget saboda tsari da gare mu menene za a sa mutane